yan uwa masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya ya kuma simani ku ji tsoron Allah mutaka jin tsoro ya ku mutane ku san cewa Allah subhanahu wataala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alaihi salam ya kuma simani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi magana ta gari ku san cewa kuma babu wata magana ingantacciya kamar magana Allah alqur'ani da kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma yake cewa za Allah yake rantsuwa da zamani sai yace lalle ne kala ko kuma iri na dan adam yana cikin hasara sai wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau suke ma juna nasiha akan bin gaskiya suke ma juna nasiha akan yin hakuri to waɗannan sune ba su da hasara amma duk wanda ya huta daga nan to lalle ne tabbas yana cikin hasara Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kare imanin mu mu kare zamantakewar mu ta yau da gobe mu rika ma juna nasiha akan yin hakuri abar yin hushi saboda yin hushi yana kawo nadama da rigingimu da aikata abin da bai dace ba imani da Allah kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya samu rabo duniya da lahira kuma ka samu albarkar duniya da lahira yan uwa masu girma Allah subhanahu wataala a wannan sura mai girma rantsuwa da yi da zamani don ya nuna mana muhimmancin lokaci kaman jiya muna cewa za mu tarbi watan Ramadan yanzu kuma kaman yau muna ban kwana da watan Ramadan in an yi nisa rana ta yau ta zaman tura na idi wannan rana ta karshe kenan ko da an yi azumi 30 cicif to amma inda za a samu a ga wata 29 kenan kaga jiya ce sallah jiya alhamis za mu tarbe shi muna ta shiri an yi shige shi an yi daya an yi biyu kuma yanzu gashi lokaci dai na ta tahiya to abinda Allah subhanahu wataala yake so ya nuna mana a wannan sura da ya rantsi da zamani to ya kamata mu dauke shi da muhimmanci dan Allah bai rantsuwa da abinda bai da muhimmanci duk abinda Allah ya rantsi da shi to Allah yana so ya nuna mana ne a matsayin mu na masu imani muhimmancin abin sai Allah ya rantsi da zamani lokaci kakka bari lokacin kai sai a banza ba kai abinda zai amfane ka a nan duniya ba kuma ba kai amfani abinda zai amfane ka ba a lahira zance na gaba gaira babu dalili labarai na ƙarya ya ɗaya-ɗe na annamimanci da gulma da kuma abubuwa wanda ba su dace ba kakka bari shedan ya rinjaye ka akan irin wannan lokacin ka abu ne mai tsada awa ɗayan ta wuce shikenan yanzu Ramadan ana karga aka ƙare kuma sai mai rai baɗi mai zawwa dukkan kenan ashe ya kamata mu zage damtse musamman kuma a wannan goma na ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama zage damtse yake Aisha take cewa yana tarbe wandan shi ya raya daren shi ya tada iyalin shi yara da mata kowa ta da shi ake ayi ta sallah ayi ta karatun qur'ani ayi ta addu'o'i ayi ta azkar duk abin da zai zama to amfani na duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan goma na ƙarshe haka yake dagewa yake saboda haka ya kamata mu dage mu yi aiki da lokaci ɗan uwa a cikin musulunci kusan cewa wannan lokaci namu ko kuma wannan rayuwa ta mu wucewa za ta yi yanda kaga Ramadan kin nan ana dauki dai daya yau an yi daya yau an yi biyu an yi uku to kai ma shekarunka yanzu idan za a ce a shekara 80 zaka mutu ko a shekara 60 zaka mutu to ba na an yi ba daya kenan haka za a yi babu biyu babu uku babu hudu har sai an zo ranar da za a ce shekara ka ta karshe bana to kaga kenan ashe din mai imani bai kamata ba ya bari rayuwar duniya ta rudo shi game da bauta Allah subhanahu wataala kakka sake kai wasa da sallah kakka sake kai wasa da addini saboda rayuwar duniya kakka sake wani abu ya rude ka kamance da Allah kamance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai saboda duniya wai harkokin sun yawa babu da lokaci time is money lokaci kudi muke ta nema magana ta yahudanci mutane suke ta yadawa ya kamata ka raba alal aqalla kai 50 neman duniya 50 neman lahira wa wannan in kama kanka adalci to amma mutum ya kwashe lokacin shi gaba daya awa 24 duniya sai barci sai hira to kenan wannan yana nuna cewa baka san darajar lokaci ba baka san darajar Allah da ya sa kana raye ba a yanzu inda za a ce wanda suka rasu a tada su to da kun ga aiki na mamaki wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da yawa wanda ya zauna bai ba aikin komi a kiyama ko idan ya rasu in aka nuna mushi ayyukan shiga aikin da yana ibada awoyin ya ga dan kadan kuma ga aikin hira ga awoyi na hira ga awoyi na yawo ga awoyi na neman duniya sai ga sun lullumka na ibada sai ce kai to ina ma a maido ni duniya ko da in yi rabi to wancan shi ya tafi kenan Allah ya rage rahama to yanzu ana magana ne ga mu wanda muke raye duk mai neman gyarawa to yanzu muna iya gyarawa inda ka bada rayuwarka gaba daya duniya kawai duniya daga ina kake neman duniya ina zaka neman duniya kuma haka ka isko ta kuma haka zaka barta to kaga kenan yanzu mu tunda muna lumfashi Allah ya sa da sauran kwanakan mu to mu ne kamata mu ma kanmu hada mu san darajar lokaci mota ta mu Allah kamar yadda yake so akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wani mai waƙe mai hikima yace wannan duniya ya ku bayan Allah da kuke gani, inda za ta dawama a ce yau ga wani bai mutu ba hal abada, to babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inda za a ce yau ga wani mutum saboda nagartan shi, saboda Allah yana son shi, saboda Allah ya zabe shi, a ce rashin mutuwa wata karama ce, a dawamar da shi kai ya mutu ila kiyamus sa'a, to da manzo Allah shine lamba guda sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To tunda manzo Allah ya rasu ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to mi kake jira kai? Kasancewa fa tabbas mutuwa zakai, tunda Allah ya dauki masoyin shi wanda yake masoyi na karshe, to kaga kenan kai ma sai ka shirya. To shiri shine kama kanka abin da ya dace wanda zaka samu lada a gobe kiyama. Ya kuma su imani musancewa a wannan karshen wata na Ramadan musulunci ya shar'anta mana wasu abubuwa wanda ya kamata a ce mun yi su, musamman idan aka ce yau Ramadan ya kare. Abu na farko shine zakar koro da ake badawa, sa'i guda ne ake badawa, muddi hudu. Idan mutum bai da muddi sai auna da hannun shi, hannun mutum madaidaici haka, ka hudda daya, ka hudda biyu, ka hudda uku, hudu, wannan na mutum daya kenan. In kuma mutum yana da sa'i kenan sai auna daya, biyu, uku, hudu na mutum daya. Duk mutanen da suke kalkashinka a matsayinka na uban iyali, to dole sai ka hudda mishi. Ko da wani ne ya zo gidanka mazauni lakwal yake, ko kuma dan uwanka ne, dan uwanka ka dauko shi ka kashi gidanka, duk wanda zaka ciyar da shi, duk wanda yake kasan ruhanka, to dole sai ka hudda mishi. Ana hudda ma wanda yake ciki kenan, wanda yake jariri ma wanda bai huto ba ana tsammani, to shi ma ana hudda mishi. To amma wannan malamai suka ce ba dole bane an so, amma duk wanda ya huto, ko da yanzu misali ana aihuwar shi sai aka ga watan Ramadan, to shi kenan shi ma ya shiga lissahi, dole shi ma sai an hudda mishi wannan sa'i guda. Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya fallanta mana zakakkono sa'i guda ne na abinci, abincin da yake mafi yawan mutane shi suke ci. Malamai suka ce mutumin da ya hudda abincin da ƴan garin su suka ci, to nan wannan ya hi fadala kenan. Duk abin da ka sani indai abinci ne sai ka hudda ka bada, ba a bada kuɗi. Me yasa ba a bada kuɗi? Saboda bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani ɗaya daga cikin sahabbai, ba taɓa samu ba an hudda kuɗi. Amma abu ne na saɓani tsakanin malamai, wasu malamai sun ce ana iya huddawa sai ka yi lissahi sa'i guda nawa zai kama sai ka ɗauka ka ba wani kuɗi. Amma wannan magana mai rauni ce, magana ce mai rauni. Namiji za a hudda mishi, mace za a hudda mata, yaro karami da babba kowa za a hudda mishi wannan sa'i guda. Kuma ba a so a ɗauke ta daga wani gari a kai ta wani gari. Kana cikin garin da magaram, in ka hudda ta ta talakawan garin da magaram ce, bai wa ka ɗauke ta ka ce ni mutumin gari kaza ne bari in aika ma 'yan uwana, a'a. Sai dai in a ce misali a nan garin da magaram an rasa talakawa, kowa mai hali ne, maimakin a bashi kowa huddawa yake, to yanzu wannan ana tattarawa sai a kai ma makwabta wanda suke talakawa ne. Dan abu ne haƙƙi ne na talaka na garin inda kake, ko makwabtanka ko yan kusa da kai. Kenan ba abu lagoro da ita, ba a ɗaukar ta. Ana so ne a hudda ta kenan rai sallah, amma kafin aje idi kenan mutum ya gaugawa karka sake kai sakaki ka hudda, ko baka hudda ba ka ce sai ka dawo, a'a, wannan ka saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma ga mutumin da zai iya mancewa, ko mutumin da zai sakaki, ana iya hudda ta sallah kwana ɗaya rage kwana biyu, kenan kana iya huddawa sai ka bada. Kenan ana cewa an ga sallah shikenan ka rage ka sabke, babu zancen mantuwa ko kuma bakkana. Kuma ita wannan zakakkono ana hudda ta ne hikimar musulunci, don waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi a wannan rana kada su yi bara, kuma kada su ji wani abu a zuciyarsu ana ta cuwa-cuwa, nan ana dafa kaji, nan ana dafa zabbi, nan ana dafa kaza, nan ana dafa kaza, su kuma su zo su tagumi babu abin dafawa. Shine sai musulunci ya tsara su ma a ba su su je su dafa abin da ake dafawa, abin da ake ji na ɗawainiya na yau da gobe na ranar Idi, ranar da kowa ya kamata a riƙa dariya, ana nishaɗi, ana jin daɗi, ana neman gafara, ana ziyara, ana zumunci. To ya kamata a ce kowa a lokacin cikin jin daɗi yake, ba a so wani ya yunwa a wannan rana. To cikin hikimomi kenan wanda ya sa musulunci ya tuna da su waɗannan wanda ba su da. Kuma yan uwa masu girma, idan mutum zai bada kada ka sake ka bada abu mara kyau, kaga ce a wannan tunda sadaka ce kawai, bari in samu wani hatsi ruɓaɓɓe wanda yana rugujewa shi kadai, ko wata shinkafa mara kyau, ko wani abincinka wanda kai ba za ka iya ci ba ya zama shara a gidanka, ka ce tunda na Allah ne bari in auna in bada, a'a, ya kamata ka ba Allah abu mai kyau. Abinda za ka ci, abinda kake so, ya kamata a ce kai ma ka bada shi don sadakarka ta zamanto karɓaɓɓiya a wajen Allah, kuma Allah ya baka lada cikakke. Abu na biyu, shine sallar idi. Sallar idi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yayi umurni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni, ana so kowa ya huta, da maza da mata da yara da manya, a cikin yanayi wanda yake mai kyau. A yi wanka, a sa turare, a sa kaya sababbi idan da hali, ko kuma a wanke kaya a gyara su ko da ba sababbi bane. Yana daga cikin sunna mutum ya tahi daga wata hanya ya zo da wata hanya. Yana misali ka kewo ta gabas, in za ka koma ta yamma. Yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin sunna a wannan rana ta Idi mutum ya ci abinci kafin ya huta daga gida. Ka samu wani dabino ko wani horo-horo ka sha lokacin da za ka huta ranar Idi. Wannan shine sunna. Kenan sabanin sallar layya, ita kuma sallar layya rike baki ake, ba a cin abinci sai mutum ya je ya dawo, in ya yanka layyan shi sai dan ci wani abu daga cikin abin da yanka na layyan shi. Wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayya kenan. Amma a wannan sallah, karamar sallah, sallah ta azumi, ana so mutum ya ci abinci kadan ci wani abu kafin ka huta daga gida. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma a yawaita takabbara, a rika gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imomi wanda ya mana. Ba a so a wannan ranar a ce mutum yana wasu abubuwa marasa kyau na hushi ko rashin gane ma juna ko wata kiyayya ta zo har ta wuce ranar Idi, ba a daidaita ba. Abubuwa dai wanda za a ce babu daɗi, to ba a so su wuce ranar Idi. Ya kamata zanto a rika haduwa ana zumunci, Allah mana gafara, Allah mana kaza, Allah mana kaza, Allah dai tsakanin mu, Allah ba mu haƙuri. Jama'a masu girma, wannan ranar Idi wata sha'ira ce daga cikin sha'irar Islam, ma'ana wata alama ce, wani abu ne na jin daɗi, wani abu ne na mamaki na musulunci, wanda shi musulunci shi kadai yake da irin wannan abu. Kuma wanda yake ba musulmi ba sai ga abin yana bashi ka'awa, abin yana burge shi. To haka kuma kuma musulmi ya dace ku girmama wannan. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa lalle ne duk wanda ya girma abubuwa na Allah, abubuwa na alama na addini, abubuwa wanda za su nuna cewa waɗannan musulmai ne, Allah subhanahu wataala yake to wannan yana daga cikin cika imani. Yana imani ne mutum ya kokarin gyara duk abin da ya kamata a gyara ranar Idi. Imani ne mutum ya kamata ya shiga shiga mai kyau. Imani ne mutum ya nema ma ƴan uwan shiga fara a yahiya. Imani ne mutum ya shiga cikin yanayi mai kyau. Duk wata sunna wanda ta tabbata a wannan rana tana daga cikin imani a ce mutum ya aikata ta. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Allah ya karbi azuminmu, Allah subhanahu wataala ya karbi salloli da muke na dare, Allah kuma ya samu daga cikin wanda za a yanta su daga cikin wuta zuwa gidan aljanna a cikin wannan wata mai girma. Allah subhanahu wataala ya samu yi gamdakatar da lailatul qadr. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu, iyayenmu da sauran waɗanda suka rasu da ƴan uwa. Muna fata Allah subhanahu wataala ya musu gafara, Allah ya gafarta musu, Allah ya haska kabarinsu, Allah ya sanya aljannar firdaus ita ce makomansu. Wanda ba su da lahiya daga cikinmu, Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya. Wanda ba su da lahiya, Allah ya ba su lahiya. Wanda suke da bukatu ko a nan ko a waje, al'ummar musulmi gaba ɗaya, muna roƙo Allah subhanahu wataala ya cika mana gurinmu na alheri. Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar shi. Duk abin da ya mana tsanani muna roƙo wajen Allah subhanahu wataala sauƙin shi. Allah ya zamanto gatanmu, Allah ya zamanto shine mai kare mu lokacin da muke buƙatar kariya. Ƙasarmu ta Nijar, da shugabanninmu na Nijar, da sojojinmu na Nijar, muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare su da kariyarsu. Allah ya kare iyakokin Nijar gaba ɗaya da sauran iyakoki na ƙasashe na musulmi. Allah subhanahu wataala ya kare jinane na musulmi, gabas ta tsakiya, irin wannan rikice-rikice sau da yawa za ku ga ƙasashen musulmi ne. Mu ci gaba da addu'a mu, musamman a wannan goma na ƙarshe, mu roƙa ma sauran ƴan uwanmu musulmi wanda suke nan cikin Nijar da ma wanda suke can nesa, gabas ta tsakiya. Allah subhanahu wataala ya kare, Allah kuma ya tsare jinane na musulmai. Allah subhanahu wataala ya maida musulmai zuwa ga imani, zuwa ga addinin su, akan tsare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Allah ya kara mana imani, Allah kuma ya kare mu daga duk wata hayaniya da abinda zai zamanto ya sa mana kiyayya tsakanin mu. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا حولنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.